يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. مسرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركم دا ساتي كسان شوى تاردكو أتكي واني سابا شرنا فتوين رحمة شرن دا كمباكو داما دومن أيكو دا تنبي ينكو ودن دا سكشا في أدين دا رأيوا زوا قمالا دومن سام مفتا وما نأي أيكو دا ودن ساق ونن تنبي يوني ليتا حنير أيكو دا ساق ونكارتكوانا واتو SMS أكان لمبر ويا سفري تكو السفري بيار 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 hudu 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 daya uku da kuma 070 17 78 6 4 4 2 sai kuma adireshin email na fatoyinrahma@yahoo.com da kuma shafin mu na fatoyinrahma dake a dandalin sada zumunta na Facebook. To kamar kowane lokaci a yau ma za mu tare da shehu malamin namu a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umari Jalimo, babban malami a tsangare nazarin shari'a da addini musulunci ta Jami'ar Bayero da kenan Kano, wanda yake samun dama domin amsa muku waɗannan tambayoyi naku. Ni kuma sunana Anas Idris Hassan, wanda nake kasancewa tare da ku a wannan shiri. Sai ku biyo mu akan makalla. Bismillah.
Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bayan haka in uwa masu sauraron mu a wannan lokaci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala a cikin littafinsa mai girma ya bada wata ka'ida, wannan ka'ida ce da take shiga cikin komai, duk wani rukuni na ibada, rukuni na aqida ko na ibada ko na mu'amala ko na zamantakewa, kowane irin rukuni daga cikin rukunin rayuwa ta dan adam, wannan ka'ida tana shiga cikin sa. Sai ce fadar Allah subhanahu wata'ala, wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Abinda manzo ya zo muku da shi ko ya baku, to ku karba abinda ya hana ku kuma ku hanu. Wannan ka'ida ce ko ce wata doka ce wacce take cewa dan adam tarbiya take sa masa tarbiya a zuciyarsa, tsarkake shi, ta dora shi akan turbar da take mai kakkiya. Allah subhanahu wataala ya farlanta kowane musulmi yayi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam da'a, wato farilla ce wacce take mutlaka, wato take sakakkiya ba tare da wani kaidi ba, ba tare da wani sharadi ba, ba tare da wata togaciya ba. Kuma atakumur rasulu fakhuzuhu, abinda annabi ya baku na karantarwa to ku karba, abinda ya hana ku ku hanu. Allah ce man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah, wanda duk ya bi annabi sallallahu alaihi wasallam, ya bi manzo, to Allah ya bi. Allah subhanahu wataala ya wajabta wa mutane su koyi da shi a maganganunsa da ayyukansa ba tare da togaciya ba. Yace laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, wa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, haqiqa kuna da abin koyi mai kyau ga annabi sallallahu alaihi wa sallama. Allah bai togaciya ce sai ga wani abu kaza ba, shi ba ku da koyi da shi. Al-aslu shine ayyukan annabi sallallahu alaihi wa sallama da maganganunsa. Al-aslu ka'ida ita ce shine bayi ko kuma musulmi su koyi da shi, sai ga abin da ya tabbata khususiya ce, kuma wannan dole sai an samu nasi, sai an samu nasi da yake nuna cewa wannan khususiyar annabi ce sallallahu alaihi wa sallama, shi kadai aka keɓanta da wannan. Amma in ba haka ba, to shine abinda aka gani daga gare shi, na aka ci daga gare shi, ko aka gani na aiki ko ta dabi'a, to za a koyi da shi. Amma annabi Ibrahim alayhi salam kaga sai Allah subhanahu wa ta'ala da yace qad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim, karshen aya sai yace illa qawla Ibrahim li abihi, kaga sai akai togaciya, akwai inda za a koyi da annabi Ibrahim, akwai kuma wata gaba wadda ba za a koyi da annabi Ibrahim alayhi salam a cikin ta ba, ita ce lokacin da yace zai nema wa mahaifinsa ko babansa gafara, tare da cewa baban nan nasa ya mutu kafiri, bai yi imani da shi ba. To anan Allah ya ce, to anan ba ku da abin koyi da annabi Ibrahim a cikinsa. To amma annabi sallallahu alaihi wasallam babu inda aka yi togaciya, abin ya zama a sakeke, a buɗe yake. shi yasa zamu ga malamai waɗanda suka yi rubuce-rubuce a cikin harkoki daban-daban na ilimi. Wato babu wata harka ta ilimi sawa'un a cikin harkar aqida ake magana ko cikin harkar ibada ko cikin harkar akhlaq dabi'u da mu'amaloli face sai kaga wato irin wannan aya tana kai kawo a ciki wa ma atakum ar-rasul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Harkar aqida sai kaga tana kai kawo kamar Imam Ahmad, inda Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala yake cewa idan har abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai zo mana da shi na bayanin sifofin Allah subhanahu wataala ba mu yadda mun tabbatar da wannan abun ba, to kamar muna yi wa Allah raddi ne, muna maida martani ga Allah bisa ga umarninsa da yi, inda ya ce wa ma atakum rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Abinda manzo ya ba ku na koyarwa ku karba, abinda ya hana ku ku hanu. Kaga anan babin aqida ce Imam Ahmad yake magana a kansa, amma kuma sai kawo ita wannan aya da take nuna maka, wanda yake nuna maka cewa ita wannan aya tana shiga kowane babi. Da yawa daga cikin malamai masu fatawa na sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama idan suna bada fatawa zamu ga suna janyo wannan ka'ida a cikin abinda suka wajabta ko a cikin abinda suka haram, suka yi bayanin haramcinsa a cikin dukkan wani abinda aka yi umarni da shi ko aka hana. Ka duba ka ga abinda Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito hadisin Abdullahi dan Mas'ud lokacin da yake fadar hadisin nan da yake fadar hadisi yana cewa la'anallahu al-washimat wal-mustawshimat wan-namisat wal-mutanammisat wal-mutafallijati wal-mutafallijati lil-husni al-mutaghayyirati khalqallah. Yake cewa Allah ya la'anci mata masu shashawa su yi tsatsa ga cikin su domin su abin nan, mata wanda suke tsatsa ga jiki domin su yi kwalliya, ko waɗanda suke neman a yi musu, da masu yi da masu wato masu sana'ar yi da waɗanda suke cewa a yi musu, da annamisat da almutanan misat, da waɗanda suke gyara giransu su feke ta su mai da ita wato ta yi siririya domin wai su nuna kyansu ko kwalliyar su, da waɗanda suke zuwa a yi musu, to da masu sana'ar da kuma waɗanda suke zuwa a yi musu, da almutafallijat matan da suke yin wa kansu shirya lil husni wai su dan su kyau, al mughayyirat khalqallah nabi ce masu canza halittar Allah. To Abdullahi dan Mas'ud yana cewa a cikin magana sai yana cewa Allah ya la'anci waɗannan mata. Sai wata mata daga cikin Banu Asad, kabilar Banu Asad, sai ta ji labarin abinda Abdullahi dan Mas'ud yake faɗa, saboda haka tana ce da ita matar Ummu Yaqub, sai ta je ta samu Abdullahi dan Mas'ud. Mata ce wacce ke tana karanta Alkur'ani, ta ma karance Alkur'ani ta yi sauka, sai ta ce samu Abdullahi dan Mas'ud, sai take cewa na ji wani hadisi daga ana cewa kai kake fadarsa, kana cewa Allah ya la'anci mai kaza mai kaza mai kaza, ta zana abubuwan can da muka ambata. Wato tana ga in ya ce Allah ya la'anci masu yin wannan, to Alkur'ani kenan ya karanta, tunda ina zai ji maganar Allah in ba Alkur'ani ba. Sai shi kuma sai ya ce da ita, me zai hana bazan la'anci, wato me zai hana in la'anci wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya la'anta kuma yana nan a cikin littafin Allah. Sai matan nan ta ce, to a ita ta karance Alkur'ani duka daga bango zuwa bango bata ga wannan ayar da ta ce a la'anci waɗannan mutanen ba. Sai Abdullahi dan Mas'ud ya ce, in har kin karanta to zaki samu, wato in kin karanta kuwa to lalle kin biyo ta kan inda Allah subhanahu wataala ya la'antar. Sai ya ce da ita, Allah subhanahu wataala ya ce wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Allah ya ce, duk abinda manzo ya zo muku da shi to ku karba, abinda ya hana ku ku hanu. To kaga sai ya mata hujja da wannan cewa wannan abinda ta ji ina faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, to Allah ne ya faɗa, din shi ya ce abinda duk manzo ya zo muku da shi ya baku na koyarwa to ku karba. Don haka da umarnin Allah aka karbe shi, don haka ana iya jingina a ce Allah ne ya yi. Kaga anan harka ce ta bayani wanda shi ma Abdullahi dan Mas'ud ya yi hujja da wannan. Don haka ita wannan ka'ida malamai sukan yi hujja da ita a cikin kowane babi na ilimi, sawa'un babin da ya shafi aqida ne ko babin da ya shafi fiqhu da hukunce-hukunce da bayanin haram da halal. Abinda duk ya zo daga Annabi sallallahu alaihi wasallam na bayanin halal da haram, to daga Allah yake, domin Allah ne ya masa wahayin wannan abin. don haka kaga wannan shi yake nuna cewa dole ne sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam a tsaya a kula da ita ta hanyar karanta sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da ta ce ta da haddace ta domin ba zai yi aiki da sunna ba sai an santa ba za a santa ba sai an karanta ta an kuma tsare ta an rubuta an tsare ta a cikin littafai shi yasa Isma'il ibn Ubayd yake cewa ya kamata mu rika haddace hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muke haddace alqur'ani to yanbagi lana an nahfaza hadith rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama nahfaza alqur'an ya kamata mu haddace hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muke haddace alqur'ani saboda Allah yana cewa ma atakumur rasul fakhuzuhu sannan kuma mu kula da aikin bayan sahabbai sun yi wannan aiki da tabi'ai da waɗanda suka biyo bayan su na ruwaito hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tattara shi har malamai suka zo kuma suka bi shi daki daki aka ware waɗanda suka inganta da wanda ba su inganta ba to kaga waɗanda za su zo baya aikin su shine su karanta wannan aiki na magabata sannan su kokarin dabbaka wannan abu su a karan kansu su karanta su haddace su rike su iya sannan kuma su dabbaka wannan abin da suka karanta a cikin rayuwar su abinda duk suka ga umarni ne daga Annabi sallallahu alaihi wasallam su rike shi gan kankam abinda suka ga hani ne su kauce masa kada wato mutum ya rika tunanin in abu in umarnin ba wajibi bane to ba zai yi sha'awar ma yayi ba in umar in hanin ba na haramci bane to ba zai bari ba to wannan a hakika wato ba za a samu wato tsarkakar zuciya ta irin wannan hanyar ba galibi magabata na farko sahabba Annabi sallallahu alaihi wasallam da suka biyo bayan su kawai jira suke su ji me Annabi ya ce ayi ku sai kokarin dabbaka shi me yace a bari su bari babu wani wanda za a ga masa umarnin Annabi sallallahu alaihi wasallama ya fara bincike yace to umarnin na wajibi ne ko ba na wajibi bane wato in na wajibi ne ba yadda zai yi in kuma ba na wajibi bane to zai watsar sai ya kauda kai in an ga masa hanin Annabi sallallahu alaihi wasallama ga wani abu sai to hanin na wajibi ne ko makaruhi ne idan makaruhi ne to ba wani abu zai ci gaba da yin kayansa in an ce na haramun ne to shine zai ji tsoron ya aikata to kaga anan bai karbi ita wannan ayar gaba ɗaya ba amma ta kuma rasulu anan ba a ce sai wajibi ba zai karba ko kuma hanin sai na haramci zai Allah subhanahu wataala ya dunkule duka sai ma ta kuma rasulu fakhuzuhu ka duk abin da ya ba ku na umarni to ku karba wa ma nahakum anhu fantahu abinda yana ku to ku hanu saboda haka wannan shine zai nuna ta'zimul amri wan nahi cewa mutun yana girmama umarni da Allah da manzansa yana kuma ganin girman hanin Allah da manzansa amma in ya kasance yana neman sai ya ji wato umarnin na wajibi ne sannan zai motsa shi ma dan kawai wai ba yadda zai ko kuma haramcin idan na haram ne to shine zai kokarin ya tunani ya zai kauce masa dan ba yadda zai yi amma in an ce haramcin makaruhi ne dai ba haram bane amma ba a so to sai ga cewa to tunda dai makaruhi aka ce shikenan to in mutum zai haka to ba zai tarbiyanci kansa ba wajen ya ga ya dabbaka wannan umarni na Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma zai ji da wato zakin da ake ji ba na biyayya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka wannan aya tana nuna mana girman abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi na bayanin shari'a ba yadda za a iya fahimtar shari'a ba tare da an hada da bayanan da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ba domin shi Allah subhanahu wataala ya dora masa nauyin wannan bayani anzalna ilayka dhikra litubayyana linasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun Allah ce mun saukar maka da wannan alqur'ani don kai wa mutane bayanin abinda muka saukar maka abinda muka saukar musu domin wataƙila sa yi tunani haka Allah ya dora masa nauyin yayi bayani kuma yayi wannan bayanin da Allah ya dora masa nauyin yayi bai bar komai ba wanda yake buƙatar al'umma ta sani sai dai sanar da ita bai bar komai wanda yake zai kusantar da al'umma zuwa ga Allah ya kusantar da al'umma zuwa ga aljanna sai dai umarni da shi bai bar wani abu wanda zai nisantar da al'umma wato daga Allah ba ya kusanta su da shiga wuta sai dai hana su wannan abu saboda haka kaga ashe wani yazo ya ce maka ba a buƙatar sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam ba a buƙatar hadisansa kawai ku duba alqur'ani kawai abinda ku gani alqur'ani ku yi abinda ba ku gani alqur'ani ba ruwanku kawai ba magana sa koda Annabi yayi bayanin cewa ayi wannan abu to kakku yi koda Annabi ya hana wannan abun kakku hanu babu shakka wanda yabi wannan ya kauce wa hanyar Allah da manzon sa ya kauce wa alqur'anin karan kansa don bai aiki da wama atakum rasul fakhuzuhu ba bai aiki da wama nahakum anhu fantahu ba Allah ya samu dace
to amin sun amin malla Allah ya saka dalkari tambayar mu ta farko a yau ta zo ne daga Tajuddin mai fetur dan da shi yake cewa mallan shin ya halatta a madadin tasbihi cikin sujada mutun ya rika fadin assalamu alaikum ya rasulullah a gistina ya rasulullah domin ya ji wani yana yin haka
to ba daidai yake yi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba haka yace a yi sujada ba shi ba kuma ba haka yi ba bai kuma koyar da sahabbansa su yi haka ba abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ko bai koyar da sahabbansa shine a sujada shine mutun yayi tasbihi subhan rabbiyal a'la ko yayi addu'a shine abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar annabi yayi tasbihi ya kuma yi addu'a saboda wannan abinda aka ce kai kenan amma ba a ce a rika salati ba haka in ka zo da salati to ka zo da wani abu kuma sabo wadanda wanda Allah subhanahu wataala ba shine ya shar'anta maka ba yazo ka gama jin cewa shi addini kana yi shine yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar in ba wannan kai ba to ka saba wa koyarwar Allah da manzon sa haka abinda zaka yi a irin wannan yanayi ba zai samu karbuwa ba na'am salatin annabi sallallahu alaihi wasallam ana yin shi ne a tahiyya idan ka zo zaman tahiyya musamman ta tahiyyar karshe wasu malamai ma sun wajabta shi wasu ba su wajabta shi amma wasu malamai sun wajabta shi wanda kuma maganar wajabcin tana da karfi kwarai da gaske saboda dalilai masu yawa da suke nuna haka to kaga anan ne zaka fito ka nuna kaunarka ga annabi sallallahu alaihi wasallam kai masa salati in an gaba sai gama sallah kuma cikin duk abin da za ka yi a yinin ka in ka ce salati za ka yi ta yi to ba laifi ka yi ba wani abu kake yi na lada za ka samu abin nan za ka cikin abin da duk aka shar'anta maka yanzu kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ce kada kuskura kun yi ku karanta alqur'ani babban abu ne da babu musulmin da yake shakka akan matsayin karanta alqur'ani da falalarsa amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a karanta alqur'ani a cikin ruku saboda ba shi ake bukatar ka da shi a lokacin ba haka bawa ya rika jin cewa shi bawa ne kuma shi mai biyayya ne yana tsayawa inda umarnin Allah da manzansa suka tsaye da shi wannan shine alamar so da kauna da biyayya da girmamawa ga Allah da manzansa in kai sabanin haka ka kirkire naka kai watsi da nasu a lokacin kuma ka jefa kanka cikin matsala
to sai sakon da yazo daga Ibrahim Abu Ubaida daga Ja'in Kinan yake cewa assalamu alaikum mallan wasu suna kawo shubuha akan cewa taka kwarjalle aka hana ba wando ba shin menene amsar wannan shubuha
ma'ana yana nufin idan mutum ya sa kaya ya saki kaya ya rika tattaka su in ba wando bane
in ba kwarjalle bane
in ba zan daurawa bane wato mu dai abun bai shafe mu ba wasu can masu daura zani bane to kaga wannan ai akwai kidahumanci da kifewa da rashin sanin shari'a yadda take a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ita ce sutura su al-izar ita ce sutura su kafin ka game dogon wando zaka jima tsora yana bukatar shi dogon wando sai an fasalin sa a gidinkin sa wanda kuma wannan babu su sosai a lokacin ba wai ba wandan ba akwai wando amma ko bai zama mai saukin mallaka ba kamar yanda mayafi zani da mayafi wani su samu biyu wasu samu ɗaya ma suke samu su daura su kuma yafa guda ɗaya suke samu wanda bai samu shi yasa annabi ce wanda bai samu zani biyu ba da zai sallah da shi to yayi da ɗaya sai ya daura ya yafa shi in ya zama kuma zanin kawai ba zai kai a yafa ba suke nan sai ya daura to wannan ita ce rayuwar da lokacin suke ciki ba isasshen wando to haka an ka tashi ba da umarnin dole da kasance a faɗi abin da yafi yawa ba wai ana nufin shi kadai ne aka hana ka taka ba amma in wando ne kai ka tattaka to me bambanci tsakanin wando da abin nan annabi sallallahu alaihi wasallam haji da yace ga abin da za a sa izar da rida mutum ya sa mayafi ya daura wannan kwarjalle sai yace lam yajid al izara falyalbis al sarawi wanda ya nemi izari bai da shi amma yana da wando to ya sa wannan saboda shi ne a makofin izarin don haka hukuncin da zai dauka shine abin da wanda baya daura zani munan ka daura zani matsala ce ma kai tashabbuhi da nisa saboda haka wanda ba shi da halin daura zani to sai ya sa wando saka hukuncin da zani yake da shi hukuncin wando yake da shi saka kaga rarrabe tsakanin wasu abubuwa biyu da cewa ai an ce kwarjalle ne ba a ce izari ba kaga alama ce ta jumudi shine ake cewa daskarewa wajen fahimtar nasi shi yasa zamu ga hadisai kamar a cikin sunan Abi Dawud Abdullahi dan Umar yana cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإزار فهو في القميص ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإزار أبين النبي فقال أن جنة ساقر جلي فهو في القميصين يديه كنشي أجاون ده يساعد وقولي كا تبتدي يساعد وقولي كا تجاك سا تكمريا وان ده يسا إزاري يجاك سا وانا عبد الله دم عمر نيسا هابين النبي صلى الله عليه وسلم شيء وفهنتر يا في مفهنتر أبين النبي كي ما جنا ده شيء لكم اللوجر النبي صلى الله عليه وسلم كي ما جنا ده تد فهنت شرار كنتا شيء كي ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في القميص في الإزار فهو في القميص أبين ده يفتح هذا عند هذا إزاري shine dai hukuncin sa dangane da dogon riga alqamis riga da za a saka mai fasalin hannu da wuya ta ciki cikin kamis haka zaka sa ta wanda duk zai sa kamis ta ja kasa to dai yake da wanda zai sa izar ta ja kasa kaga anan wanda zai fadi wannan kamar yana yi wa Abdullahi dan Umar raddi ne kuma shi yasa ruwayar Abdullahi dan Umar a cikin Sahih al-Bukhari da Muslim da Muwatta Imam Malik insha inna Allah قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى من جر ثوبه خويا لا وان دوية جاء تثوبه الثوب كلمة شيء تكون شيء إزار تكون شيء قميص تكون شيء دوانا أبن ذاك تستراني وبالجي قال وبالجي قال تندا وندو دوانا أبن ذاك كراش ثوب أبن ذاك كراش ذاك سا تشي ثوب جل ربي تسي عبد الله بن عمر يكاور وارد كما قال الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه كذا مجان الإزاري بقى يتكلم أكيبة ثوب ta shiga ciki haka yazo a cikin hadisin ruwayar ibnu majah hadisin Abu Huraira man jarra thawbahu wanda ya jari gasa saboda haka wannan bambancewa tsakanin izar da kace in izar ne shi da aka ce kar mai izar ya ja amma shi mai riga ya je ayi masa fasalin da zai rika jan kasa ba matsala kaga wannan akwai jumudi aka nasi da kokarin dai sai an bata wani abin da wasu ne suke bayanin sa ko suke dabbaka shi saboda kawai ana kiyaya su ko ana gaba da su to bari sunna ma ita ma ita mata irin wannan ba daidai bane ka karbi gaskiya daga bakin kowa abin nan kowa ya fadi ta ka karba iblis ma ya fadi gaskiya an karba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sadaka ko kazu bare dan uwanka musulmi da takila yafi kama fahimtar addinin yana kokarin kare mu gara mutane fahimta su kace ba ka karba ba saboda wani ne yake fadar abu ba daidai bane
sai Imran Alhaji Wuruno yake cewa assalamu alaikum mallan akoda yaushe idan zai kwanta yakan yi addu'a tare da karatu kafin ya kwanta din amma kuma dai yakan yi mafarkin ruwa shine ke tambayar wai shin me haka ke nufi
ba na fassara mafarki haka ban san me yake nufi ba amma dai ina ma fatan alheri alheri ne wata kila kake gani amma dai ban san fassara mafarki ba kuma in ka ga mafarki ka daina kokarin sai ka ji fassara sa kai fiwa kanka kikkiawan fata in na tsoro ne ka nemi tsarin Allah daga abin da zai cutar da kai in kuma wani abu ne da ba za ka isa ne abin da to kai wa kyakkyawan fata ko ka ga mutum mai hankali wanda in ka ga masa zai maka kyakkyawan fata amma ka daina cewa sai ka bi musamman yanzu da yan banna iya da makaryata suka yawa wani ya gana jin wani zai cafi ce ruwa to wani abu zai cinye ka wani bala'i zai ci ka ka tashi tsaye ka ga ya ji baka cikin matsala Nabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ar-ru'ya على رجل طائر ما لم تعبر فإذا عبرت وقعت شي مفرقي كمر ينا cikin kafa tsuntsuni matakar ba fassara shi ba in aka fassara shi shikenan an gama magana qudi al-amru alladhi fihi tastaftiyan kamar yadda wadannan mutane guda biyu suka zo suka gaya wa annabi su mafarkin su wannan ya kaza wannan ya kaza kuma daga baya da ya fassara dai sai yake ganin fassarar ba ta yi dadi ba sai yake kurin yayi rubus shi qudi al-amru alladhi fihi tastaftiyan fa gana kudu kai fa to Allah da an gama ma'ana ala rijli ta'ir kasan tsuntsu baya zama a guri da ya hawo guri yanzu nan sai ya tashi kuma kaga ya saki guri yanzu nan sai to kaman farki haka yake ba shi da ba lalle ya zama yana da fuska guda ɗaya ba yana da fuskoki daban-daban kamar ka faka fassara akan wata fuska to sai kenan sai kaga abin ya faru gare ka zaka ka daina yawan gutsawa kace zaka daina fassara mafarki
to sai Badamasi Hotoro shi kuma yake cewa malam mutum ne ake bin sa bashi amma ya ƙi ya biya kuma yana da halin biyan to za iya yi masa ƙarya dan ya biya bashin domin ana da kyakkyawan zaton idan an yi wannan ƙaryar zai biya idan kuma hakan ba daidai bane to ina buƙatar mallam ya faɗa mutum yanda ya kamata yi
to so wace irin ƙarya baka baya ce za a kai shi ƙara ko za a ɗaure shi ko na ban dai gane wace ƙaryar ba za a masa barazana a ce da shi in baka biya ba za mu kai ka ƙara ko abin nan wannan tsoron da zai ji na a kai shi ƙara ko da ko a ranku ba haka kuke nufi ba kun dai faɗa ne dan ku tsora tashi dan tsora tashi ba wani abu amma in wani abu ne daban wanda ban san dai nau'in ƙaryar da kake magana akan za ku yi masa ba
to sai buffalowan shi kuma yake cewa assalamu alaikum mallan dan Allah zai yi amfani da sabulu domin yin tsarkin bayan gida
to yana nufin lokacin da zai yi tsarkin bayan gida ya zuba sabulu koko a ruwan koko me in koko yana nufin bayan ya gama tsarkin sannan ya sa sabulu ya wanke hannunsa in yana nufin ya wanke hannunsa bayan ya gama tsarki wata ba wani abu a ciki amma yana nufin cewa duk sanda zai yi tsarki sai ya samu sabulu sai ya sa al'aurarsa sannan yake jin cewa tsarkin ya yi wannan tanatto ne iyakum wattanatto fa innama ahlaka man kana qablakum wattanatto annabi ce ku daina wato matsawa da wuce iyaka cikin harkar addini abinda ya halaka waɗanda suka gabace ku kenan halakal mutanatti'un tanatto ne ka ji cewa kai in kai tsarki baka sa sabulu a gurin ka gurza ba kamar baka yi ba wannan kamar kana so ka ce wa shari'a bata bayar da wani yadda ya kamata a yi tsarkin ba ne kana kyankyami wannan bai dace ba karka jin kai shari'a kai in ba haka kai ba kamar baka yi tsarki ba haka annabi yake ka fa annabi tsarki ne kuma Allah ya ce inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin mutatahhirin su ne waɗanda suke yi ba sabulu su ne Allah ya kira su mutatahhirin to Allah ya kira ka mai tsarki mai tsafta kuma karkajin baka yi tsafta ba to sunan da Allah ya baka kenan ba a mahallin sa ya bayar ba sabulu suke sawa su gurza ba ina suka gama sabulun wadaci har da za su rika gurza shi a gaban su duk sanda suka yi ka je maka gurza wani abu ka je ka gurzo wa kanka wani matsala yanzu waɗannan abubuwan da suke ɗauke da chemical ɗin na zama kullum kai tsarki sai ka sa shi a jikinka ka gurza ai wata rana za ka ɗauki wata cutar baka sani ba sau da ka tsaya inda Allah ya umarce ka ka yi abin da yake shine shari'a
to sai Firdausi Ibrahim na Ibawa ta kuma take cewa mallam idan mutum yana shakku a cikin sallarsa ta nafila shin zai iya yin qabl ko ba'di
to mun sha ansa wannan ina jin duk fatawa duk ranar fatawa sai mun ansa yin qabl ko ba'di a cikin sallar nafila idan sallar nafila ana mata qabl ko ba'di inda abin da ya shafi qabli da ba'di ne ita ma kamar farilla take
to sai Abdullahi Hanis Awolu yake cewa shi kuma tambayar sa ita ce mallam mutumin da yake yin sallah sai manta bai sa sutura a gabansa ba sai mata suka wuce ta gaban nasa to ya sallar sa take a tashi lafiya
to idan sun wuce ta gurin da yake sujjada da daidai inda yake kai goshinsa tsakaninsa da gurin sujjada ba tazara suka wuce to malamai sun kasu biyu akwai wanda suke ga sallar sa ta baci kamar Imam Ahmad wanda suke tare da shi suna ga cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yaqta'u salatu ar-rajul al-mar'atu ko al-mar'a al-ha'id duk mace da ta balaga in ta wuce ta inda yake sujjada gaban sa ko daidai inda yake sujjada to sallar shi ta yanke to wannan yankewar shi Imam Ahmad yana fassara shi da al-butlan wannan sallar shi ta baci sai kawai ya sake dawowa ya dasa wata kuma ya sa sutura mutum ya sa sutura a gabansa yana sallah inda ya san za a iya wajibi ne a kansa shi karan kansa kada a ɗauka cewa shi in ya ga dama ya sa in ya ga dama ya kai ya sa wajibi ne ya sa sutura a gabansa ko ya je ya yi sutura da abin da zai zama masa sutura kamar katanga ko wata dirka ko wani abu mai kama da wannan to idan ya zo wani zo ya sa sutura zai wuce ta gabansa to kai ya bashi tsakanin shi da sutura wani ya zo zai keta to kai ya bashi ya yi ƙoƙari ya ture shi in ma ta kama annabi ya ce fa liqatilhu fa innama huwa shaytan ko fa innama huwa qarin saboda a ra'ayin Imam Ahmad cewa yaqta'u salatul rajul ana nufin ya datse sallar gaba ɗaya ma'ana ta ɓaci wasu kuma da dama daga cikin malamai suna fassara al-qat'u anan da cewa ana nufin ya ta yanke masa ta shafce masa ladan sallar tasa saboda sallar tasa za ta zama ba ta da cikakken lada alayyi halin dai akwai matsala ga barin kai bar gabanka ba sutura har kuma waɗannan abin da annabi ya ambata su zo su wuce ta gabanka
to sai Usman Mu'azu yake cewa assalamu alaikum mallam idan mutum zai yi sallar walaha yaya zai yi karatun a fili ko kuma a boye
to mun sha faɗa duk sallolin nafila da ake yin su da daddare wato daga magariba abinda ya har zuwa huduwar alfajir har zuwa salatul rakatai alfajir to ana bayyana karatu kamar yadda sallolin dare suke ake bayyana karatu cikin su magrib da isha'i da asuba in kuma da rana ne ana so ya boye karatun kamar yadda ake yin sallolin rana azhar da la'asar haka ake to sallolin dare na nafila suna bin sallolin farilla ne na abin na wajen karatu bayyanawa akana suma sallolin nafila na rana suna bin sallolin farilla ne wajen boyewa suturtawa saboda kaga walaha tana cikin sa abin sallolin rana ba sallolin dare ba
to sai Umar Muhammad yake cewa mallan akwai wani hadisi da yake cewa manzala sallallahu alaihi wasallam ya baiwa sabbin labari cewa a ƙarshen duniya za a yi wasu mutane suna son sa amma ba su taba ganin sa ba har zuwa ƙarshen hadisin da Allah mallan menene ingancin wannan hadisi kuma menene abin da hadisin ke koyarwa
hadisi ne tabbatacce hadisin Abu Huraira na shadde min ashaddi ummati li hubban man ya'tuna ba'di yawaddu ahaduhum law yarani bi malihi wa ahlihi nabi ya ce na daga cikin mutanen da suke tsananin sona disney ce daga cikin sai muslim bu manta bai da cikin sai muslim min ashaddi nas min ashaddi ummati hubban li ko min ashaddi ummati li hubban man ya'tuna ba'di yawaddu ahaduhum law yarani bi ahlihi wa malihi yana daga cikin mafiya tsananin sona cikin al'umma ta waɗanda za su zo daga baya na ɗayan su zai yi fatan zai yi burin ina ma ya iya bayar da dukiyarsa da iyalansa duka don ya gani so hadisi ne tabbatacce kuma yana nuna cewa wannan al'umma ba za ta gushe ba da alkhairi wato ba za a gushe ba ana samun alkhairi cikin wannan al'umma masu san annabi sallallahu alaihi wasallam da gaske wanda za su iya zuwa suke fifita duk wani abin da suka mallaka akan san annabi sallallahu alaihi wasallam za su iya hakuri da komai da suke ji da shi kan su samu wannan kusanci da annabi sallallahu alaihi wasallam su samu wannan kauna ta shi
to sai shi kuma wanda yake cewa assalamu alaikum mallan dangane da harkar sare-sare na daba da yake faruwa a wasu unguwanni haka kawai sai a zubar da jinin wanda bai ji ba bai gani ba da Allah mallan wannan tanadi musulunci yayi wa masu zubar da jinin musulmi daga Rabi Musa Shirawa Abu Usaimin
to kuncin da kisa ko ka taba wani ka zubar wa da wani jini ko ka salwanta masa wata gaba ta jikin sa sananne ne a shari'a ai ba shari'a da tayi tanadin abu daki daki wanda ya shafi daga abin da ya shafi diya ta jinayat da mutum laifi irin wannan ta hanyar kode ta hanyar katil ta hanyar kisa kuma ta hanyar salwanta masa wata gaba akwai abin da ya shafi kisasi kutiba alaikum alqisasu fil qatl haka in kisa ne yayi na ganganci shi ne a kashe shi matukar dai ba yan uwan wanda aka kashe din ba sun yafe masa sun karbi diya akwai a kashe shi ko aka shine hukuncin sa idan wani abu ya salwanta na lafiyar shi wannan shi ma akwai kisasi ai kisasi ko kuma ya biya diyar wannan abin da ya salwanta so haka abu ne wanda yana nan a rubuce ba wani abu ne da babu shi kuma babban tsoratarwa duka dangane da kisa نبي الله سبحانه وتعالى نشأ من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا جدن هكني مكا وجبتا وأبنو إسرائيل جوا دوان دي كشري باترد حك متريبا فكأنما قتل الناس جميعا تولي فنسا كما يا كشي دم تانيني كما با متود دي كشي با يا كشي الأماني hakanan wanda ya sanadiyar raya wata rai ko wani rai to kamar yayi sanadiyar raya al'umma ne duka to kaga ashe laifin kisa ba karamin abu bane man yaqtul mu'mina muta'ammiran fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa adda lahu azaban 'azima Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wanda duk ya kashe mu'mini da gangan fajaza'uhu jahannam ce sakamakon sa khalidan fiha kuma zai zauna cikin ta har abada musamman idan ya kasance yana ganin kisan da yayi halal ne to kaga ya halatta abinda Allah ya haramta shi to zaka ya bar musulunci ya kafirta in ya shiga wuta ba zai fita ba ko kuma in ya kasance ya yarda kisan laifi ne to zai zauna a cikin wutar ya dade to haka al-khulud ana nufin tulul mukth ce ana nufin ya dade kafin ma a waiwaye shi a ce an ya gama zaman wato laifinsa a cikin wutar jahannama kaga wannan ba karamin abin nan bane to Allah bai tsaya nan ba ya ce wa jazaa'u jahannama khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi Allah ya fushi da shi fushin Allah kadai ya isa ya jefa cikin dukkan wani tarniki da tashin hankali ولعنه حكم يا لعنتيش انا يا نيسان تاشي daga rahamarsa ba shi ba ganin rahamar ubangiji subhanahu wa ta'ala ko kuma a'a rahamar ubangiji ta masa nisa kafin ya kai gare ta sai ya ci wahala sannan kuma ya masa tanadin wata azaba mai girma kaga shi ba karamin abu bane so irin waɗannan abubuwa su ya kamata su waɗanda suke irin wannan ya zama ana gaya musu wannan ana kuma kokarin shigar da tarbiya a samar wa da yala ko karantun da za su yi karatu a samu musu aikin da za su yi wannan shi zai rage samun irin waɗannan laifuka
to sai tambaya da zo ta gaba take cewa assalamu alaikum mallan ina neman karin bayani akan wannan aya ta innal hasanati yudhibun sayiat domin wasu za su aikata wani mummunan aiki suna sani sai su rika kafa hujja da wannan aya sako daga Abdulaziz Awwal Raram
to mutumin da duk ya san zai yi saban Allah kuma yace saboda Allah zai gafarta mishi ko zai yi hasana zata da gangan yayi abin nan wannan ina ga akwai damsul basira da larishi akwai toshewa basira kuma tsoron Allah da girmama Allah yayi karanci a zuciyarsa na'am akwai wani lokaci da shedan zai iya ribatar mutum yayi wani abin da yake laifi ne bai ankara ba sai daga baya shi kansa yayi nadama ya dawo hayyacinsa to wannan idan ya nemi gafarar Allah Allah mai gafarta masa ne sune wanda Allah subhanahu wataala yace innal ladhina taqaw idza massahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru fa idza hum mubsirun wadanda suke masu takawa idan wani mai shaydan ya kai musu farmaki ko ya shafe su da ya jefa su cikin laifi tadhakkaru to sai kuma su fada kusa dawo cikin hayyacin su shi yasa wanda duk zai saba wa Allah to sai wani lokaci wannan abin na girman Allah ya fita daga zuciyar shi amma mutum tun farko ya ce ai tunda Allah zai mun gafara bari in yi abin da zan yi wannan sune Allah subhanahu wataala ya bada labarin su a wata aya ta fa khalafa min ba'dihim khalfun warithu alkitab ya'khuduna 'arada hadha aladna wa yaquluna sayughfaru lana wa in yatihim 'aradun mithluhu ya'khuduhu alam yu'khadh 'alayhim bisaqul kitab alla yaqulu Allah illa alhaq wa darasu ma fihi wa darul akhiratu khairul ladina yattaquna afala taqilun Allah ya ce fa khalafa min ba'dihim khalfun wasu bara gurbi suka zo bayan mutanen kirki sun wuce su bara gurbi suka zo warisul kitab suka gaji littafi wato gashi na ana karanta musu addinin suna kamar gado suka maida addinin kawai amma basu bai ratsa zuciyarsu ba basu dauke shi wani abin a zo a gani ba kawai dai abu ne sun gaje shi haka suna ta'amuli da shi kamar da mutane ke ta'amuli da wata al'ada da ya gada ya'khuduna 'arada hadha al-adna za su zo su kama wani abu na duniya suliki wani abu na duniya na saban Allah waya kulun sai yughfaru lana sai za a mana gafara sai a gafarta mana to duk wani abin da ya zo musu na duniya da saban Allah a ciki kawai za su rufe ido su auka ciki su ce sai yughfaru lana Allah zai gafarta mana to kaga Allah sai ya kira waɗannan khalfun wato wasu bara gurbi ne masu irin wannan tunani saboda ka cewa kai manta in ka ce Allah yana gafara to kakkamanta kuma yana da tsananin ukuba kafirul zambi wa qabilut tawbi sai ce shadidul iqab yana gafarta zulmi yana karɓar tuba na'am kuma shadidul iqab inna rabbaka lasari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim saboda ka rika tuno da tsananin wato ukubar ubangiji subhanahu wataala da ya tana daga waɗanda suke saban Allah ka rika tuno wannan ka rika tuno zanibin gafarar sa ba wannan tace aqidar da ake cewa murji'a sai aqidar da magabata suka yi Allah wadai da ita aqidar da kullun kana kallo janibin rahama janibin gafara kamar kana manta janibin wa'id wato bangaren narko da azaba da ukuba da ubangiji ya tana da musulmi to wannan aqida ce wacce take yi wa mutum ingiza mai kan turuwa kullun za ta rika jan kashe dan zai amfani da ita kamar yanda aqidar khawarij take jan mutum kullun ya ta gallazawa kansa yana gallazawa mutane saboda tsoro da ya jefa cikin zukatan mutane ita kuma wannan aqidar saboda sassakaci da sassauci da ake ta gaya mutane cewa Allah ai kai kaza mai gafara ne mai kaza sai kuma shedan zai yi amfani da ita shi yasa ake san dan adam ya zama yana da fifike biyu yana da fifiken raja yana da fifiken khauf saboda ka wannan ayar ba tana nufin fikinan ka je kai ta saban Allah ba kana hasanat ba haka take nufi ba wani lokaci mutum a matsayinsa na mutum tunda ba ma'asumi bane shedan zai iya ribatarsa waɗanda aka cire musu raban shedan su ne annabawa ko annabi sallallahu alaihi wasallam sai cire masa raban shedan babu ba abin da shedan zai iya masa شيئا النبي صلى الله عليه وسلم كيتشوا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير الله يا تيمكينا أكنس يا مسلم تبا بندك أمرتها سيد الخير ما هو أنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم با أقوى أن شيء لن يكنس كما أمرنا سيكي دا ذي في الشيطان يأمركم بالفحشاء كل أمرني كي ما كده كيلي في كيلي في تقول لك شيء إذا أكسام غفلة take iya samu da adam tun ya fada cikin laifi to da ya farfado kuma Allah subhanahu wataala sai bude masa kofofin tuba bude masa kofofin da zai dawo ba za a bar wa shaydan shi ba ce to shikenan tunda shaydan ariba ce ka shikenan a bar shi tare da shi ne tafi da kayan sa a sai da ci toka shine ma'anar aqimis salata tarafay an-nahari wa zulafa min al-layl innal hasanat yuzhibna as-sayyi'at kuma yuzhibna as-sayyi'at ka dauka kawai ana nufin kawai ka je kai ta sayyi'at kana abin nan indai kana sallah kana tsaye da sallah yadda aka ce harafai nahari wa zulafan min al-layl sallolin nan biyar duka kana yin su iqamatus salat shine kai su tare da kula da rukunnan su da wajiban cikin su ba tare da kana sakaci a cikin waɗannan abubuwa ba to za su kare ka daga fadawa kuma cikin tarkon shaydan za su zama maka kariya riga kafi ce na salata tanha anil fahsha'i wal munkar sallah tana hana fadawa cikin alfasha fada cikin mummunan aiki saraka aqimis salata tarafay an-nahari wa zulafan min al-layl haka Allah ya bude ayar ka kula da sallah ka tsayar da ita in kai haka al-hasanat yuzhibna as-sayyi'at za su tafiyar da laifukan da kai duk sallar da kai Allah zai goge maka wasu laifuka da kai akwai laifin da zaka yi ma wani baka san da shi ba akwai lokacin da zaka yi laifi baka san kai ba wani kuma ka san kai laifin amma zaka rika tunanin to yanzu ya zaka yi to kula da salloli akai amma masu irin wannan tunanin ko sallolin ma ba yi suke da ya kamata ba sallolin ma zaka samu ba dalle suna yin shi yadda ya kamata ba kuma ya akai ka san hasanar da kai ta karbu hada zaka san cewa ta yi amfani wajen izhabu sayyi'at zaka duk wannan wani wata huduba ce ta shaydan da zimmar da ya zama ya samu kan mutum kuma shikene ta jan shi wa ma adraka cewa in kai wannan laifin zaka samu ma Allah zai ara maka lokaci har zaka samu yin wata hasana din za ta fiyar maka da sayyi'a sai kai wata sayyi'a kuma za ta kwashe maka hasanar din baka sani ba
to sai shi kuma Kafil Mukhtar yake cewa mallan me yake nufi da istiqama
istiqama shine tsayawa kan bin umarnin Allah da manzonsa ka tsaya akan tafarkin Allah da manzonsa Allah da manzonsa sai kai zaka ce Allah da manzonsa Al-Qur'ani da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam ka tsaya kan bin umarni da hani inda umarni yake ka bi inda hani yake ka bari wannan shine abin da ake kira al-istiqama idan ka tsaya kan wannan to ka tsaya kan siratullahil mustaqim sirat Allah al-mustaqim hanyar Allah take ba daidaiciya mai daidaiciya ita ce hanyar annabawa sirat alladhina an'amta alaihim hanyar waɗanda kai wa ni'ima su ne annabawa da siddiqai da salihai da shuhada da salihai su ne hanyar su kuma ita ce bin umarni da bin hani wato kai abinda aka ce kai na wajibi ka hanu da abinda aka hanamta ka aka haramta maka aikata shi to in kai haka ka tsaya kyam akan wannan ka tsaya akan istiqama kuma wannan umarni da hani ya faru tun daga aqida tun daga tauhidi wato ka tsaya kada ka rika waiwayin wani ba Allah ba kamar yadda sayyidina Abubakar yake cewa wajen innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu ya fassara shi cewa thumma lam yaltafitu ila ghairi rabbihim suka zama basu koyi wani ba Allah ba kaga istiqama a babin aqida to ka samu istiqama a babin aqida insha Allah sauran abubuwa za su zama da sauki amma ka samu istiqama ba a samu istiqama a babin aqidar ka ba sai zama na aqidar ka akwai wani Allah a zuciyar ka kana ganin wani Allah zai maka zai hana ka zai baka zai maka arziki zai kare ka daga hatsarurruka da tsayi da zai samu maka wadata ko mulki ko wani abu to kaga ba a samu istiqama zuciya ba to ko babu abin da zai za a samu istiqama a cikin rayuwarka baka ka kauce wa siratullahil mustaqim to amma ka samu istiqama raqila to komai sauran za su zama da sauki shi yasa sayyidina Abubakar da ya tashi fassara istiqama sai ya fassara ta da mafi aslul istiqama din shine a'la anwa'il istiqama shine al-istiqama fil aqida fi tauhid in aka samu wannan sauran za su zama da sauki idan mutun yayi wannan to ya zama akan hanyar Allah akan hanyar annabawan Allah gaba daya
sai sakon da yazo daga Salih Adamu Hadija yake cewa mallan menene bambancin Shamsuddin Dabari da kuma Ibn Jarir Dabari
to wataƙila yana nufin Abu Ja'far Muhammad Ibn Jarir Dabari في تفسيري ذاك فسني شيء ذاك فتي طبري تفرقوا أبين ولا متن ذات كي قريش ذات فقريش شيني ونن وجمع مال من دشيني فعل ولا فلتاخ تفسير القرآن ذاك فرقوا حق قريشي ما وشيني فرقوا مال من تفسيري فأصحاب ما النبي صلى الله عليه وسلم مال من تفسيري ني سما نسك شهر لحركة تفسيري عبد الله بن عباس علي بن أبي طالب أبي بن كعب محمد بن كعب القرذي ده سؤال سكين تابعي ما أقوي كون السكير بوتو كون السكير بوتون كون السكير بوتو تفسيري أما بس كما عبد الرزاق الصنعاني على تفسيري النسائي على تفسيري سيري كما تفسيري نوس آيوي بعد كبا وهي قال ربوت تفسيري قبل إلى شيني محمد بن جرير ابن يزيد الطبري أبو جعفر wannan shine aka fi sani da san da aka ce tabari haka da zara aka ce tabari ya ce ko tabari ya fada ko yayi kaza yayi kaza to wannan shine ya fara zuwa a tunanin mutane wannan babban malami ne bajimi ne shakin malami ne da har gobe duniyar musulmi suna tutiya shi kuma yana littafai da yawa ba wai kawai tafsiri kadai ba yana littafai na hadisi malamin hadisi ne babba sai tahdhibus sunan wal athar littafi ne mai dimbin ilimi da cika ciki ana cewa yana da mazhaba zaman kanta kamar da kake cewa malikiya akwai mazhabar jaririya sai dai kawai shi bai samu wanda suka yada mazhabar tashi ba har ta zama ta kafu kamar yadda ta wadancan malamai guda hudu ta kafu wannan shine ibnu jarir at-tabari kuma malamin sunna ne akan sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ya rayu akwai wani wanda shi kuma daga baya yazo suka yi tarayya da wannan a cikin suna da alkunya da nisba shi ma sunan shi Abu Ja'far kamar yadda wancan ake masa Abu Ja'far sunan shi ne ka Muhammad ibn Jarir ba fusa Jarir sannan alkunya shi ma abin nan nisba sa at-tabari Tabaristan Tabaristan ce ta cikin yankin Jordan cikin Jordan a yanzu to shi ma sunan shi Muhammad ibn Jarir Tabari Abu Ja'far amma shi addinin shi ake bi ba addinin sunna ba ba kamar na farko ba shi ba kamar na farko saka akwai wasu maganganun zagin sahabbai da bacin sahabbai to aka ce Tabari ya faɗi magana kaga zagin sahabbai ne baro-baro to ka san ba dabari bane wancan babban malami na sunna wanda yayi wa hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hidima shi wancan inda suka sha bamban shi wancan zaka ga sunan sa Muhammad ibn Jarir ibn Yazid kai daga jin Yazid a cikin nisba saka san inda ya fito ibn Yazid at-Tabari shi kuma wannan sunan shi Muhammad ibn Jarir ibn Rustum sunan ne na Farisawa haka kaga wannan sheki nuna maka asalin sa mutumin Farisa ne yayin sa mutanen Farisa ne shi ko wannan asalin sa aga Yazid ba sunani da Farisawa ba zasu sa shi ba so haka daga kakansa daga an zo kan kaka to sunayen ya za ka ga bambanci Muhammad ibn Jarir ibn Yazid wannan ko Muhammad ibn Jarir ibn Rustum at-Tabari kuma wancan shi ya riga na farko shi wancan shekara ta 310 ya rasu kaga farkon karin na hudu ya rayu a karin na uku ne shi kuma wannan na bashi'e imami shi kuma ya rasu ne a shekara ta 411 kaga a farkon karin na goma a karkon karin na biyar shi kuma ya rayu so wannan shine bambanci tsakanin su
to sai mai tambaya na gaba wato Umar Tambari yake cewa malam mutum ne ne mai masa addu'a akan wata bukatar sa amma kuma ba musulmi bane shin ya halaccin haka
kai masa addu'ar Allah ya shirye shi ya zama musulmi ta ce babban abin da za ka yi masa in ya ce ka yi masa addu'a ka ceto na so tun da ba gaban shi za ka yi addu'ar ba babbar abin da yake bukata shi ne shari'a da ka yi masa addu'a Allah ya sa ya kuɗi kuma ƙarshe ya zo ya yake ku
to sai wannan shi kuma yake cewa menene hukuncin bin limamin da bai iya karatun fatiha ba kuma malin da mutum ya bi shi ya kamata ya sallah shi kadai
to wannan irin tambaya haka a dunkule baka iya cewa ga ansa da kace bai iya karatun fatiha ba shi iya karatun fatiha nan wataƙila kai yadda zaka suranta rashin iya wadda zaka iya cewa kai sallaka kai kadai ba ita ce rashin iya wadda za a ce ba abin mutum sallah ba rashin iyawa ta yi bai da tajwidi inda ya kamata ya gunna ba ya yi bai iya isfa'i ba bai iya izhari ba mududu ba ya jan su iya harakat din da ake bukata wataƙila kai a gunka shine iya karatu da har za ka iya cewa bai iya karatu wani haka ba a bishi sallah ba kaga ka ce irin wani ba a bishi sallah kaga an kuskure wannan lahal ne amma ba kafi ba jali ba ko kuma a'a su kansu haruffan alkur'anin ma da kalmomin alkur'ani ba karanta su daidai ba wasu la ba aje su daidai to kaga anan in ina karanta alkur'ani sai an amta alaihim kai ce an amtu alaihim kaga anan ya fitar da gairu mangarubi misali ce mangarubi kaga ya fitar da kalmar daga gaba ɗaya daga fasalin ta na larabcin gaba ɗaya ma ba ma da za a yi ba larabe fahimci mai kike faɗa to kaga wannan kuskure ne jali to irin wannan shine in liman ya zama haka to ko dai gyara karatunsa ko a samu wani limami wanda zai ja sallah amma in lahan ne khafi wato watakila ba a iya fitar da wasu harfi an amta bai fi iya fitar da ainun daidai to an amta ilba zai ce an am yadda kai ka saba faɗa da kalmar take ba ma zai ce an amta wani ba zai iya hana a bi shi sallah ba.
To sai saƙon Muhammad shi kuma yake cewa Malam Fatan Alkhairi tambayar sa ita ce menene hukuncin barkwanci a musulunci domin wasu suna faɗan maganganu saboda su faranta mutane ko da kuwa maganar ba gaskiya ba ce.
Annabi yana barkwanci sai dai la yaqulu illa haqqan ko barkwanci zai yana faɗar gaskiya in kuma kana faɗar kana maganar labari ne shi labari iri biyu ne akwai labari da kake gaya wa mutane da sigar gaskiya ce kana ba su wani abu ne na gaski to wannan in kai ƙarya a ciki kai ƙarya akwai kuma labari kirkirar labari da ana kirkirar sa kai da kaji ka san kirkirar labari ne kawai ana yi shi da raha wannan babu wani abu a cikin sa.
Tumalalai saka da alkhairi masu sauraro duka da wannan muka ga karshen shirin a wannan rana sai kafin mu sallama kuma za ku yayi ko da naku sakonnin tambayoyin ta kan lambobin wayar mu na 0805544413 da kuma 0707786442 sai kuma adireshin email na fatoyinrahma@yahoo.com da kuma shafin mu na fatoyinrahma dake dandalin sada zumunta na Facebook. Amma din shi malamin namu a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Jalimu babban malami a tsangirar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da kenan Kano wanda ke samun dama domin amsa waɗannan tambayoyi naku. Bashir Idris Ungago shine ya tattara mana sautin akan na'ura. Anas Idris Hassan da na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa law anna katabna 'alayhim an qutulu أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما